This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 25 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a internet a kodayo yaushe akan voahausa.com masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan la'asariya ranar alhamis 16 ga watan yuli na shekara ta 2015 ni ne sarfili hashin gumel daga birnin washington dc tare da aliyu mustapha sokoto da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci da farko ga kanin labaran duniya
to mai sarfili wani hari ne roka na irin jiragen nan marasa direba da aka kai a somalia ya kashe wasu komandoji na al-shabab kasashen India da Pakistan kuma kowace tana zargin juna da tsokanin fada sannan tsohon shugaban Amurka ko mahaifin dan takarar shugaban Amurka Badi ya fadi ya kare wato kashin wuyansa
kanin labaran kenan aka ji
ina kiran yan uwa musamman yan Najeriya a ko ina a masallatai daban-daban su yi addu'a ta zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan kasa tamu
Na ibin limamin babban masallacin birnin tarayya Abuja kenan a lokacin da ya kira ga dukkan 'yan Najeriya su yi wa kasarsa addu'a muna dauke da cikakken rahoton
Wajibin lauya ne duk abin da zai faɗa gaban kotu ya faɗi gaskiya idan ya faɗa abin da ba gaskiya bane kuma kotu ta gano haka to kotu na da dama ta
za ku ji damar da kotu ke da ita idan ta samu lauya da laifin yi mata ƙarya amma duk wannan sai bayan labaran duniya
Jama'a barkan ku da wuni. Wani harin roka da irin jiragen nan marasa matuki suke kaiwa ya halaka wasu manyan komandoji guda biyu na kungiyar Al-Shabab a kasar Somalia, wato kungiyar nan da take da alaka da kungiyar Al-Qaida. Da maraicin jiya Laraba ne aka kashe wannan farmakin can kusa da garin Bardere wanda yake cikin lardin Gedo a cikin Somalia din. Wani dan jarida mazaunin wurin da abun ya faru yake ga wannan gidan rediyo murya Amurka cewa waɗanda aka kashe nan sun hada da Jama Dere wanda komandan mayaka Shabab ne a can cikin lardin Juba da kuma Ismail Jabhat wanda shine babban hafsa na Al-Shabab a wannan yanki. Shi dai wannan garin na Bardere wanda ta zari kilomita kamar 400 ta raba shi da Mogadishu babban birnin kasar daga can sashen kudu maso yammaci daman shine kamar babban mazaunin waɗannan yan ta'adda na Al-Shabab. Kuma ko da wannan ta faru a shirin rundunonin sojin Somalia da na Ethiopia suna cikin harin masu kadarwa garin domin su kwace shi daga hannun su ƴan tawayen.
Kasashen India da Pakistan na zargin junansu kowace na dorawa ɗayar laifin barkewar sabuwar tarzoma da ta janyo asarar rayukan mutane da dama a cikin kwanaki biyun da suka gabata. A yau Alhamis ma sai da Pakistan ta fito tana zargin India da laifin tsokano abinda ta kira harbe-harben ba gaira ba dalili. Da ya janyo kashe mutane hudu fararen hula da kuma jikkata wasu mutane hudu dangane da hakan ne ma hukumomin na Pakistan suka kiranyo jakadin India da ke nan Islamabad don bayyana damuwarsu da harin haka kuma Pakistan ta ce ta kakkabo wani jirgin saman leken asirin kasa na India da ta ce ya ratso sararin samaniyar Pakistan jiya ba tare da izini ba a na ta bangaren ita ma India tana zargin cewa sojin Pakistan sun bude wuta akan iyakar kasashen biyu a yau Alhamis har suka jikkata kallan mutane uku na wani kauye
to kuna ji labaran duniya daga Washington yanzu haka tsohon shugaban Amurka George Herbert Walker Bush wanda mahaifin wani tsohon shugaban Amurka ne George W. Bush sannan kuma uba ga dan takarar shugaban kasa a zaben bada na Amurka wato Jeb Bush yana kwanciya a asibiti bayan wata mummunar faduwar da ya yi har ya karya kashin wuyansa tun jiya Laraba mai magana da yawansa wato Jim McGrath ya ba da sarwacewa Mr. Bush wanda shekarunsa na haihuwa yanzu 91 ne a duniya kuma dan jam'iyyar Republican din da ya mulki Amurka daga 1989 zuwa shekarar 1993 an kwantar da shi a wata asibiti da ke Portland ta jihar Maine wacce ba ta da nisa daga wani gidansu na hutawa a lokacin bazara wanda yake Kennebunkport a gabacin Amurka mai magana yace tsohon shugaban yana samun sauki amma mai yuwa ne zai jima kwanciya asibiti sannan kuma karshenta dole sai ya kasance yana daure da wata igiyar daidaita wayar nashi.
Ministocin kasashen Turai na wani muhimmin taro a yau don duba wasu hanyoyi na daban na tsamo kasar Girka daga tarukan basussukan da take ciki bayan da yau ƴan majalisar dokokin Girka din suka lamunta da wani shirin tsuki bakin aljihu mai tsanani mai alaka da magance taɓarɓarewar tattalin arzikin kasar. Daman su kasashen da ke bin Girka basussukan sun naci akan cewa dole sai ta amince da wannan shirin kafin su aiwatar da shawarwarin da aka tsaida a yarjejeniyar taimaka mata da aka shata. A kasar ta Girka dai tana fuskantar wa'adin ranar Litinin mai zuwa na tabiya bashin dala miliyan 1,600,000 da ake binta. Kan haka ne jam'iyyar Siza da ke mulkin kasar ta yi namijin kokarin ganin cewa an amince da wannan shirin na majalisar dokokin kasar inda wakilai 229 suka amince, 64 kuma ba su amince ba.
To a ƙarshe hukumomin ƙasar Switzerland sun ce sun maida ɗaya daga cikin manyan ƙusoshin hukumar ƙwallon kafa ta duniya ta FIFA da ake zargi da mandahana zuwa Amurka domin ya je ya fuskanci shari'a can. Ma'aikatar shari'a ta Switzerland ba ta tantance ko wane ne wannan abin ya shafa ba, to amma dai kam ta ce a jiyar Laraba aka ɗauko shi domin a maido shi na Amurka. Shi jami'in na FIFA an ce da kansa ne ma ya aminta da an maido shi Amurka ɗin a matsayin wani ɓangare na yarjejeniyar da aka ƙulla da shi. Yana ɗaya daga cikin manyan ƙusoshin hukumar FIFA guda 7 dukkansu 'yan ƙasashen kudancin Amurka wanda aka cafke su a wani samamun da aka kai da sanyin safiyar ranar 27 ga watan Mayu da ya gabata a cikin wata otal da ke birnin Zurich a can Switzerland. Hukumomin Amurka dai suna zargin waɗannan mutanen da laifin karɓar cin hancin zuzun rutun kuɗi kamar dala miliyan 150 da ƙasashen da ke neman a ba su damar ɗaukar nauyin wasanni.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa murya Amurka a nan Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a jiya ne aka yi wa gwamnatin Najeriya addu'an neman magance matsalar ta'addabi ƙasar a babban masallacin birnin tarayya Abuja. Wakilin murya Amurka Nasiru Adamu Alhikaya ya haɗa mana rahoto.
Hafiz Sani Manshawi ke addu'a babban masallacin Abuja bayan soke karatun Alkur'anul Karim tsakanin sallar tarawihi da tahajjud a tsawon Ramadana. Addu'a ta tabo taya gwamnati addu'a don nasarar magance kalubalen tsaro da ke haddasa mutuwar mutane ba gaira ba dalili. Babban masallacin Abuja da ke tsakiyar birnin dab da majami'ar dukkan ɗariƙun mabiya addinin Kirista kan tara mutane duk tsawon azumin da kuma masu keɓewa don ibada musamman ma da kan shigo a goman ƙarshe na Ramadana. Dr. Kabir Adam naibin limamin masallacin ne.
Ina kiran 'yan uwa musamman 'yan Najeriya a ko'ina a masallatai daban-daban su yi addu'a ta zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu. Su yi addu'a Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana mafita kan yadda za a warware wannan matsaloli na tsaro da suka dame mu a wannan ƙasa. Allah ya sa a samu gano bakin zaren a warware cikin ruwan sanyi. Allah kuma ya azurta mu da ƙarfin arziki ya tsare mu daga miyagun cututtuka daban-daban a wannan zamani.
Maimakon la'antar shugabanni ko muzanta su musamman mata kafafun labarun yanar gizo a tabarun Dr. Suraj Alhaji Sabo Kefi yi musu addu'a ne mafi ala.
Domin wannan wuri yana da muhimmanci gaya muhimmanci. Duk lokacin da mutum ya roki Allah ya halakar da shugabansa ya yi ganganci. Muna buga misali kamar direba ne, mutum ne ya shiga taxi, direba na tuka taxi. Suna tafiya suna speed sai ce kai da ma Allah sa wannan direban ya makance. Shi kuma yana cikin mota. Ai kaga ya kawo matsala. To haka mutumin da zai yi addu'a shugabansa mummunan addu'a. To shi yasa muke cewa waɗannan shugabanni da muka zaba Allah maɗaukakin sarki ya taimake su kuma mu ƙara musu da addu'a kuma mu ƙara juriyan haƙuri. Domin ba zai yi a ce gyaran da muke buƙata mun same shi a wata ɗaya ko a wata biyu ko a wata kai ko a shekara, amma in aka yi haƙuri Allah maɗaukakin sarki sai ya kawo mana nasara.
An rufe tafsirin Ramadana dukkanin masallatan Abuja. Yau ake fara duba watan Shawwal a yayin da azumi ya cika kwana 29. Nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru, babbar kotun jihar Kano ta umarci kungiyar lauyoyi ta Najeriya da ta ladabtar da lauyan tsohon gwamnan jihar Kano Rabi'u Musa Kwankwaso, barista Okechukwu Nweze, bisa zargin ƙarya a gaban kotun a lokacin da yake kare tsohon gwamnan yana neman kotun da ta hana hukumar EFCC kama wanda yake karewa game da korafin kungiyar ƴan fansho ta jihar Kano da ta gabatar ga hukumar kan yadda ta ce gwamna Rabi Musa Kunkusu ya sarrafa kudaden asusun fanshin Kano ba bisa ka'ida ba. Shinko tilas ne kungiyar lawayoyin ta bi wannan umarni na kotun? Tambaye kenan da wakilinmu na Kano Muhammad yayi wa wani lauya.
Gaskiya wajibi ne kungiyar lauyoyi ta kasa ko kuma ta jihar Kano su bincika shi wannan zargi da ake wannan lauya ne cewa ya shigar da kara ba tare da izinin shi gwamna Kunkusu ba. Domin a tsarin dokokin da suke tafi da aikin lauya, wato rules of professional conduct, wajibin lauya ne duk abin da zai faɗa gaban kotu ya faɗa gaskiya. Idan ya faɗa abin da ba gaskiya bane kuma kotu ta gano haka, to kotu na da dama ta dawo hankalin kungiyar lauyoyi ta ƙasa ko ta jihar da yake kan cewa su bincika wannan abu kuma a ɗauki mataki a kansa. So wannan oda wajibi ne kungiyar lauyoyi ta bi wannan umarni na wannan kotu. In aka ji aka tabbatar cewa abinda lauyoyin nan yayi haka yake, abinda ake korafi ya tabbata, to akwai hanyoyi da yawa. Na farko, ana iya cewa to daga yau ka bar aikin lauya har abada, ko kuma a ce an dakatar da kai aikin lauya na wasu shekaru, ko kuma a ce ana gargadin ka ba za a dakatar da kai ba za kuma a kore ka daga aikin lauya ba, amma ana gargadin ka cakar ka sake. So yawanci waɗannan abubuwa guda uku sune abinda matakan da ake ɗauka ga lauyan da ya aikata laifi.
Wani mizani ake amfani da shi a ɗauku ɗaya daga cikin ukun nan?
Mizani da ake amfani da shi ne za a duba a ga shin abinda ake zargin ka wani irin laifi ne. Kamar misali, yanzu wannan abinda ake magana ya zama perjury, domin kai ƙarya ne a gaban kotu. Ƙarya a gaban kotu laifi ne, laifi wanda za a iya ɗaure mutum. So in an tabbatar cewa wannan abin da ake zargi haka yake, to shi a wannan yanayi abin da za a yi lawyer shine kawai za a kore shi daga aikin lawyer gaba daya, ba magana a ce wai a dakatar da shi, domin wannan infamous misconduct ne.
To amma barista, ana samun lawyer ya je ya ƙarya a gaban kotu misali, ko kuma kawai ko lawyer ya je gaban kotu ya ce ni ne da izini na yake kare ni, kuma alhalin ba haka bane?
Gaskiya ni dai ban taba gani irin wannan ba, a ce lawyer ya je gaban kotu ya ce na kare wani kuma ita zo ta tabbatar ba haka bane. So in an ce ya je gaban kotu ba tare da izinin shi tsohon gwamna Kunkusu ba, zan yi mamaki. Gaskiya zan yi mamaki, saboda wannan lawyer na san cewa lawyer Kunkusu ne fiye da shekara 10 sha wani abu.
Amma kuma ai shi tsohon gwamna ya fito ya faɗa duniya cewa shi bai ma sani ba, dan haka tayu kenan shi lawyer ne gaban kansa.
Eh, to gaskiya zai iya yiwa a ce lawyer ne gaban kansa, amma bincike shi zai tabbatar da haka. Domin ne gaskiya da sarƙaƙiya, domin na san lawyer yana da wahala ya je gaban kotu ya faɗi abu kan cewa wani ya bani ƙara in zo gaban kotu, sannan kuma ya zo a ga cewa kuma ba haka bane, yana da matuƙar wahala gaskiya.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu na cewa ƙarfe 11:13. Kafin mu ci gaba, ga wannan saƙon.
Karatu yana da muhimmanci. Allah subhanahu wata'ala kansa a cikin Alkur'ani cewa ya hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, shin waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba za su yi daidai? Kin ga ba za su taba zama daidai ba. Sannan Allah subhanahu wata'ala ba a bauta mai da jahilci, har rantsuwa yayi cewa jahili ba zai shiga aljanna ba. To kin ga dukkan musulmi, kowa maza da mata, kowa yana son aljanna. To indai kana so, kana son ka shiga aljanna, to wajibi ne ka je ka nemi ilimin nan.
Shugabar kungiyar tallafawa mata musulmi Imwan Hajiya Rabia Tusfiyan kenan. Ku saurari shirin Nagari na Kowa kowace ranar Lahadi cikin shirin Hantsi domin jin ƙarin bayani. A kasance da sashin Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron filin Sai Bango Ya Tsage. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Kuma har yanzu muna tare ne da Senator Kabiru Marafa daga jihar Zamfara, wanda zai ci gaba da kokarin amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na Sai Bango Ya Tsage. A saboda haka, malami na farko, bismillah da tambayar ka.
To assalamu alaikum Hajiya.
Wa alaikum salam.
Suna na Buhari Inusa Kumuri, ina kira daga Marawa Kara local government na Sarawa State. Sanata, mun ji bayan Allah ya sa an gama zaɓuɓɓuka lafiya mu talaka mun gama abin da za mu yi. Sannan kuma mun zo muna sauraron ku sai muka ji wata hayaniya sarki a majalisa. Tambaya ta na farko shine ranar da aka gudanar da zaɓen shugaban majalisa din nan. To sai aka samu kuma ɓangaren sun zauna cikin majalisa, wani ɓangaren kuma an ce shugaban ƙasa ya gayyace su zuwa zai zauna da su tattauna da su kasancewa a magance matsalar da take tsakanin ƴaƴan jam'iyyar nan ta ACC. To sai gashi kuma wasu ƴan jam'iyyar ACC mun samu rahoto sun tafi gurin wannan taro, wasu kuma ba su tafi ba. To da wasu suka tafi sai ake zargin ai an haɗa baki ne da wasu tsofaffin ƴan jam'iyyar waɗanda suka tafi ɗin. An haɗa baki da wasu ƴan APC ne suka ja wannan tawaga suka tafi can gun shugaban ƙasa aka bari, kuma sannan waɗansu daga ciki suka zauna suka haɗu da ƴan jam'iyyar PDP aka zaɓi wanda mutane suke so ganin cewa wannan ɗan takara dama jam'iyya ce ta kawo shi, ba mutane ne suke son sa zama shugaban ƙasa a zama shugaban majalisa a cikin wannan tafiyar ba. Tambayata ta farko kenan. Tambayata ta biyu shine a lokacin da tattalin arzikinmu ya kai kusan komai ya durƙushe a cikin ƙasar nan tamu, akwai gurare da dama waɗansu jihohin wata shida ba a biya albashi ba, wasu wata bakwai, wasu wata uku. Lokacin da muke cikin faman talauci irin wannan sai gashi kuma mun samu ana hayaniya kuna neman a ba ku biliyan tara domin ku je ku ɗinka tufafi a ku sa. To shin sanata ku dama an zaɓe ku a matsayin ku na sanatoci, kar ku manta fa an lokacin da aka zo zaben nan ku da kanku kuke daukar kuɗi kuke ba wa mutane akan cewa a zaɓe ku, ba ku da kuɗin sutura da za ku sa kuka sa kwashe kuɗi kuma kuka je kuke ba wa mutane kuke cewa a zaɓe ku. Sannan me za ka iya kare kanka da wannan maganganu da kuke cewa za a dawo muku da wannan kuɗi da za ku je ku sa na alawu da za a ba ku je ku sa suturori? Tambaya ta kenan guda biyu.
A cewar wasu sun ware sun tafi International Conference Center, a cewar sa kamar haɗin baki ne don an jaye mutane an kai su can domin jama'iyyar PDP ta samu. To abinda zan ce maka nan wurin kawai magana ɗaya ce Malam Buhari da kuma duk wanda ya tambaya irin wannan taka. Alhamdulillahi shi dai mai girma shugaban ƙasa yana nan raye, kuma muna fatan Allah ya ƙara masa yawancin rai da lafiya. Ana iya tambayar sa shin gaskiya ne ranka yadda ka kira wasu ɗan majalisa taro? In ya ce ƙarya ne shikenan mun yi ƙarya mu muka ji kunya. Sannan shugaban fati shi ma Allah ya sa yana nan da rai, kuma muna mashi fatan alheri, Allah ya ƙara mashi tsawon rai da lafiya. Sakataren fati shi ma yana nan, dukkaninsu suna da rayuwa kuma suna nan har yanzu. Ana iya a tambaye su da Allah sakatare gaskiya ne ka kira wasu ƴan jama'iyya mitin? Shugaban fati gaskiya ne ka umurci sakatare kira ƴan jama'iyya mitin? Idan sun ce abubuwan da duka ƙarya ne tun daga shugaban ƙasa har zuwa wa'anga mutane guda uku, alhamdulillahi shikenan mu mun ji kunya yanzu.
Senator, ka fahimci tambayar tashi kuwa?
Kucin abin nan da ka yi menene su suna magana ne zama
shi? Na ce ka kuwa fahimci tambayar shi fa tambayar da ya yi akan cewa wasu ne an haɗa baki ne aka yi wannan don ku je wasu su je wajen taro a yi wannan zaɓe, ba wai yana cewa a kun yi ƙarya ba ne? A cewa gajin
wasu suwa ne shine duk ko dai haka din ne ina ganin na bashi ansa.
To
ni abinda na sani shugaban jama'iyya ya umarci sakataren jama'iyya ya rubuta ma kowa sako cewa mai girma shugaban ƙasar Najeriya yana son ya sadu da dukkan ƴan majalisa na jama'iyyar APC da ƙarfe 9 a International Conference Center ranar 9 ga watan 6. Kuma ni na yi biyayya ga jama'iyyata da shugaban ƙasa na cewa yana so ya gani, kuma na tafi wannan wuri, kuma da zai tafi wannan wuri na aiki da hankali na da ilimi na dukkan abin da zai gwada cewa shugaban ƙasa zai zo wannan wuri na gan shawara duka wanda duk inda shugaban ƙasa zai zo to na gan shawara. To don haka in wani ne yayi wannan zalunci ko ma wani ba kowane ne kamar yadda nace Allah dai yana nan, kuma shine ultimate judge, wato shine mahukunci na ƙarshe, to zai yi hukunci. Amma dai wanda da yake gana abin nan ba gaskiya bane ba, wa'annan mutane duk suna da rai, ana iya tambayar su, kuma ana iya akwai kahohi da za a iya bi a cin masu. magana allows na ɗan majalisa na farko dai abin da zan fara gaya maka shine ba ni Kadiru ko ire-ire na ba duk wani ma ɗan majalisa ba ni ne nace ga abin da za a biya na ba in yi aiki ni ba a taba tambaya ta ba ra'ayi na akan abin da za a biya ni wannan magana ita ce ta farko so akwai wata hukuma wadda an kakkawa wadda an kace ita ce za ta tantance kuɗi na duk wani mutum wanda yake aiki tun daga shugaban kasa har zuwa labor wannan hukuma ita ke so in abin da tassa yayi yawa sai a gaya mata wannan hukuma cewa ke wannan hukuma me yasa kin kai wannan abu da kin kai sai ta rage ko ta ƙara ko duk abin da za ta yi amma kafin a kai ga wannan ina son in ƙara magana da nayi ɗazu ni dai ban san lokacin da aka ce aza an bani wani kuɗi ba na canje ya tsakani na kuma da Allah nake gaya maka wannan magana amma ina gana abubuwa da yawa wanda ake rubutawa wanda zaka ga hatta masu ilimi ya kamata a ce sun yi aiki da hankalinsu sai ka ga ba a yi ba maybe saboda ɗan majalisa su ne sun kai kusa da jama'a wanda kuma kowa yana iya zuwa ya gansu zan baka misali na ga abinda an ka rubuta an ka ce ana biyan mu miliyan 29 ga wata idan ka duba breakdown ɗin abinda an ka yi akwai wani abinda an ka sa su severance allowance aka ce ko 300% ne na basic salary ma'ana za a lunka maka albashinka na wata so uku sai a baka wai shine abin nan ya kama wajen miliyan 9 an ka kawo shi a ciki an ka ce yana cikin abin da ake biyan mu duk wata to kaga wannan zalunci ne saboda ita dai su jiyaran Salma ce ta turanci abin da take magana wani haƙƙi ne wanda ake ba mutum a layin da ya gama wani abu da an ka sa shi kamar yanzu wannan aiki da an ka samu wata shekara hudu ne to duk wanda ya gama tun daga shugaban kasa har ƙasa in ka gama wannan shekara hudu akwai wani abu da ake ɗauka a baka na cewa yau ka gama wannan aiki an rabuta kai kenan shine su jiyaran kamar ka tsinke abu daga inda yake ka yanka raba su shine su jiyaran to shine aka ce ana badawa to kuma an ce wai duk wata ake biya na su jiyaran sannan duk wata har shekara hudu kaga wannan zalunci ne da shi an ka hada an kai wannan an kawo tension a ciki an kawo kuɗin sayan jarida an kawo kuɗin nan zan gaya maka wata magana ana bani kuɗin gida billahi la ilaha illa hu kudin gida na sanata naira miliyan 4 ne na shekara 4 sau guda ake ba kudin gida idan ka shiga majalisa amma an ce ana ba mu dogata to kaga wani abin sai dai kawai Allah ɗaya zai iya hukunci to ni fata na dai da Allah ɗan Najeriya tunda mutane ne masu ilimi kuma ɗan Najeriya mutane ne masu tsoron Allah galibin su duka suna da addini to da Allah kowa ya ji tsoron Allah majalisan nan yau ni ne nake ciki ko zai na aiwa kai ne zaka zo ko ɗanka ko jikanka ba za ka so a bata mashi suna ba so da Allah a zarge mu akan abin da mun kai na laifi ina ganin yayi daidai amma a dauko abin da bamu ji bamu gani ba a dora mana a waya ina ganin bai daidai ba wannan shine kadan daga cikin dai abin da zan ce maka so ita wannan hukuma tana yi kalubalantar ta idan abin da take badawa yayi yawa gaskiya ya kamata a rage ni ma na goyi baya haka nan amma dai a ce ni ana bani wannan abu tunda ba ni na samu kaina ba ina ganin ba yamma adalci ba
to ai senator ina ganin ai dole rashin fahimta ne mutane ba su fahimci abin ba ina ganin wannan bayani rashin fahimta ne abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe cikin ikon Allah a halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake mana fatar alheri a huta lafiya
madalla yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email
wasiƙa ta farko ta fito ne daga Usman Manaka mai ruwa road funtuwa yace kwanci tashi babu wuya a gurin Allah yau gashi azumin mu 29 azumi na ƙarshe a wannan shekarar ina fata Allah ya sada mu da alherin da ke cikin wannan wata na Ramadan daga ƙarshe ina kira ga al'ummar musulmi ya kamata mu yi taka tsantsan da sanya ido akan duk wanda muka ga bamu yarda da shi ba a filin Eid ko wajen hidimar sallah da fatan Allah ya kare mu Shi kuma Hafizu Balarabe Gusau cewa yayi sallam POA Hausa yau kira na ga al'umma musulman duniya ne akan mu tashi tsaye da addu'o'in samun zaman lafiya a lokutan bukukuwan sallah karama da yawaita yin istighfari. Allah ya amshi ibadunmu baki daya da samun ci gaba a nahiyar mu ta Afirka baki daya. Wasika ta gaba kuma cewa tayi sallam murya Amerika a gaskiya kauracewa ƴan mata da wasu samari ke idan lokacin sallah ya zo don gudun kin biyan kayan sallah hakika abin takeici ne kwarai da gaske. Da fatan masu irin wannan halayya za su daina. Sako daga Ciroma mai turare Dimjiya jihar da Magaram Niger da Madassir Muhammad Tafawa Balewa. Daga nan kuma sai wasika daga Comrade Hafiz Sani Murabus Attajiri Garki Jigawa. Yace yanzu na san nayi inji makaho da ya taka kashin sa. Salam VOA Hausa. Na fara da wannan karin maganar ne dan ganin yadda shugaban kasa ta Baba Buhari yayi garan bawul a bangaren tsaron Najeriya ta siga tsaffin shugabanni da nada sabbi. Tabbas mun ji dadi saboda zuwan waɗannan zai sa abin ciko ƴan matan nan na Chibok amma fa da izinin Allah. Wasika ta gaba kuma cewa tai babu shakka a wannan karan zamu gudanar da sallah cikin halan hannu baka hannu ƙwarya dan kuwa a fili yake talauci yayi wa al'umma ƙasa ta kanta. Allah dai ya gyara mana. Sako daga mai nasara nasarawa Funtuwa. Wasika ta ƙarshe ta fito ne daga Hassan ibn Muhammad Al-Mangawi Machina yace yau da gobe a musulunci hukuncin luwadi kisa ne balantana ma a ce yin fiyade ga da namiji. Wannan abu ya munana. Ya kamata malaman addini su tashi tsayin daka don wannan mummunar daba'a ka iya janyo bala'i a ƙasa. Mahukunta kuma su yankewa wanda aka kama da wannan aika-aikar hukuncin da ya dace da shi. Idan ana yin haka za a kawo ƙarshen wannan mummunar dabi'ar in Allah ya so ya yarda.
Kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya.
Sarfin wani halin roka na irin jiragen nan da ba sa da matuƙi ke kaiwa ya halaka wasu manyan kwamandoji guda biyu na ƙungiyar Al-Shabab da ke ƙasar Somalia wacce take da alaƙa da ƙungiyar Al-Qaida. Da mulkin jiya Laraba ne aka kai wannan farmakin a kusa da garin Bardere da ke dardan Gedo a can Somalia inda aka kashe Jama Dere da kuma Ismail Jabhat. Kasashen India da Pakistan kowace na zargin ɗaya da cewa ita ce take da laifin barkewar sabuwar tarzoma da ta jawo asarar rayukan mutane da dama a cikin kwanaki biyu da suka gabata. Mun kuma kawo muku rahoton cewa tsohon shugaban Amurka na 41 wato George Herbert Walker Bush, wanda mahaifin tsohon shugaban Amurka George W. Bush ne kuma sannan uba ga ɗan takarar shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa Jeb Bush, da zaka yana kwance asibiti bayan wata mummunar faɗuwar da yi inda ya je ya karya wuyan ƙashin wato ƙashin wuyansa. Sannan ministocin ƙasashen Turai suna wani muhimmin taro a yau domin su duba ko akwai wasu hanyoyi na daban da za a iya bi a samu a tsamo ƙasa girka daga tarkon basussukan da take ciki bayan da a yau ya majalisa dokokin wannan ƙasa ɗin wato suka amince da wani shiri na tsoke bakin aljihu mai gaunin gaske da ke da alaƙa don magance taɓarɓarewar tattalin arzikinta. Hukumomin ƙasar Switzerland kuma sun ce sun maida ɗaya daga cikin manyan ƙusoshin hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya ta FIFA da ake zargi da mundahana zuwa nan Amurka.
Masu sauraron mu, a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya na gabatar da shirin da kuma Mr. Julie da ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Nisar Fila Hashin Gumel ke cewa masu azumi a sha ruwa lafiya. Amma kar ku kashe rediyonku domin Halimar Jamila na tafi da shirin yau da gobe.
Kuka ban nake.